الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 21 غوتر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبوليا ريوهدو دا 40 دا بقل ودا يجي دي دا قوم غوتا ماتش شكرا تدبو بيو دا 20 دا شدة ميلادية. منا تكين تفسيري نا سورة الأنبياء يو زامتاش آية 50 دا بيار قالوا أجيت له.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.
نعم، kafin fara tafsiri akwai dan bayanin da na fara yi wancan lokacin dangane da kalubale wanda naima wasu mutane wanda suka yi min kazafi. To dama na ce kalubalen zan yi su uku ne, zan yi farkon lokaci, ajiyar lokaci, ƙarshen lokaci. In sun kawo hujja alhamdulillah, in ba su kawo hujja ba duniya su san makaryata ne su. Na ce ina nan ina jiran amsa dangane da kazafin kazafi, ƙarya da yarfe da aka yi min na cewa na kai malam wani, na kai malam wani ƙara wajen hakimi domin a dakatar da shi daga tafsiri. In ko ba kawo dalili ba, inuwan Allah ya tabbata ga maƙaryata masu shelar tabarna. Irin wannan yarfen da ƙarya da kazafi ya taɓa faruwa inda abokai guda biyu salafawa fa, abokai guda biyu aqidarsu daya, suna da awa'iri daya, sai shedan ya raba su saboda san zuciya ta bangare daya da hasada. Saboda me san zuciya ta bangare daya da hasada, sai Allah ya jarabi mai san zuciya da musibu kala kala da rashin lafiya wanda ya kasa gane kansa. Sai wannan mahasadin mai rashin lafiyan sai ya sanar da ɗalibansa cewa wancan ne ya yi masa asiri, nan salafiya ne ba. Ya ga yana ta rashin lafiya, yana ta rashin lafiya, ya rasa yadda zai yi, sai ce wancan ɗayan shi ya masa asiri. Sai ɗalibansa su kuma suna ta yaɗawa, sai mutane suka koma suna cewa anya kuwa ba reshe ne ya juya da mujiya ba, anya kuwa ba reshe ne ya juya da mujiya ba. Zai iya yiwuwa kila shi yake so ya asirin, sai asirin ya koma kanshi. To in ba haka ba, ya za a yi ɗalibin salafiya kana mu'amala da abokinka ɗan salafiya ka zo ka jingina masa wai rashin lafiyan da kake yi, ɗalibanka su shaida cewa wai an masa asiri ne, kuma kai ne kai masa asiri. To kaga duk irin wa'annan yana daga cikin alama na cewa wato ana zaune tare da juna ne da mummunan manufa. In dai kana zaune tare da ɗan uwanka ahlu sunna salafi da kyakkyawan manufa, ba za ka taɓa kawo magana asiri ba. Yau a ƙarshe dai rana ba ta fitowa ta faɗi ba tare da na ce aniyar kowa ta bi shi ba. Kullum sai na maimaita wannan magana, aniyar kowa ta bi shi, domin idan bana yin wannan addu'a na zalunci kaina. A gani abin da yasa nake maimaita wannan addu'a, saboda waɗannan mutane masu propaganda suna zama ne musamman dirshan kullum a kama sunan Yahaya a salafi. azaga 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 billahi allazi da a ce abinci ne da tunda na kare da sun cinye ni tas ko wayannan mutane fa su ne idan ka taba malamin su sai hankalin su ya tashi su ba sa su a taba musu malami amma sun fare wajen cin mutuncin malaman wasu to ai duk mutumin da bai so a ci mutuncin malamin sa dole ne ya kiyaye mutuncin malaman wasu balantana malamin da yake aqidan ku daya manhajin ku daya saka ina yawan maimaita wannan addu'a ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajis da kuma addu'an nan allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim an gane wannan ko me yasa nake maimaita wannan addu'a saboda ina mamaki mamaki nake kware da gaske ya kamata a ce rikici ya barke ne tsakanin mutane wanda yake aqidan su daban-daban ya kamata ce aqidan ku daya manhajin ku daya ya zamanto ba CDD ba sa kada mutum ya zauna ya shirye ƙarya domin ya cimma buri ya shirye propaganda domin ya daga malamin shi ya shirye propaganda domin ya bata wani ina fatan gane wannan to wannan shine dalilin da yasa nake cewa aliyu kowa ta bishi in dai a zuciyana akwai sharri tabini in a zuciyana akwai alkhairi tabini su ma kazalika haka ba shi kenan an huta ba ya kamata in dai aqidan mu dai abin da ya zama to burin mu gaba dai yaya zamu yi mu ciyar da da'awa salafiya gaba ba wai yaya zamu yi mu ringa tadiye wani malami an gane ko mu ko muna son malamin mu yayi sama to mun yi malamin mu yayi sama abu ya gagara to sai mu ga hanyar da zamu iya bi shine ta hanyar propaganda kila in muna bin ta hanyar propaganda kila malamin mu yayi sama shi kuma dai malamin da ake so a bata sai yayi kasa to shin shekara nawa ana propaganda an dade ana ruwa kasa na shanyewa an dade ana zagin ya haya salafi a bata shi ya haya salafi yana nan dai ya haya salafi to wannan shine nake maimaitawa nake kara maimaita wannan kalubale in har wayannan mutane ba su kawo ba to sun tabbata makarisa mutane za su yi mamaki wannan abun ko kukan kurciya ne jawabi ne sai mai hankali ke gane shi yawa kuna za ku ce me yasa malam ya matsa haka to abin da yasa malam ya matsa haka wallahi ya zama dole ne ya matsa don wallahi in ban yi haka ba sai mutunci na ya zube saboda za ga mutum da ke mu wani ma limamin juma'a ne wallahi limamin juma'a yana huduba ya zauna ya gaya ma wani yace ga malamin ku nan mai hasada hasada shi ta bayyana saboda tsabin hasada har ya je ma ya samu malam wani ya je ya fada ya je wajen hakimi ya ce kaza to in ba hasada ba mai roshi da kaza mutanen da ya gaya ma suna da yawa billahi lazi wannan maganan wa'inda aka gaya ma har an fita Kaduna an yi Kano an yi Sokoto an yi Zaria an gane a lokacin da na yi karatun nan na farko sai wasu ke cewa wallahi abin da ya sa dama ba sa son su yi magana kada a ce sun kawo gulma amma billahi lazi wannan magana sun san da ita tun wajen lokaci kaza amma ba sa son su yi magana ne ka a ce sun kawo gulma amma tun daga shi alhamdulillah na faɗa su ma an zo an gaya musu kuma wannan magana tawa ta wanke ni kenan da ban yi magana ba fa kaga magana ne wanda akwai rashin hankali a cikinsa amma kuma duk da haka wawaye suna amsa ta yaya wane yana da shago kai ma kana da shago kuna sayar da abu sai yanzu haka ne kawai ce a kulle shagon wani ba dalili wane yana karantarwa irin karantarwa nawa ni ma ina karantarwa irin nashi haka nan kawai sai zo in ce to a kyale ni kadai ban son wani mai da'awa salafiya sai ni kadai dan Allah wanda na kai kara na ce ya dauki wannan mataki dan Allah ya zai kalle ni ma wani irin kokolwa gare ni to amma saboda mutane suna da mummunan manufa da wani yace ni gaskiya ni a tunanina sheik ba zai haka ba saboda gaskiya ni yanda na san sheik al'amarin shi abu da yake baya dundurudu ni haka na san sheik kuma gaskiya wannan abun ko karamin yaro bai dace ya yi shi ba sai ce in mutum na hasara hankalin shi gushewa yake yi wani ke hasara sai in mutum na hasara hankalin shi gushewa yake yi shi yasa yayi kaza yayi kaza to sannan kuma jumu wannan da na gaya muku wani aboki abokai guda biyu ba suna tare suna da'awa daya da suka samu matsala da daya fara rashin lafiya tunanin shi kawai wai an mai asiri ne kuma wane ne mai asiri sai ce dai abokin nasa kuma sai ya kai wa dalibansa sai ga dalibansa su ko daliban sun yadda da shehi su ko sai suna yadawa har wani ma ya ga ya mu kananan yara yaran shi ma ya ga ya ma wani ya ga ya ma yaran shi kun ga wannan na rashin lafiya ko to ai malam wani ne mai asiri kaga wannan yaya wannan wani irin abu ne misali Allah ta'ala shi kiyaye to to wannan shine kalubale na karshe da zan yi na yi shi ne saboda kila kafin Ramadan su iya dukan kirji su fito in ko ba su fito ba to na ba su dama har ila yawmul qiyama fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqullaha allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin Allah shi taimake mu sannan sai tambaya na gaba wannan da tambaye ki to akwai wani bawan Allah ya yi tambaya cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi ya ƙara lafiya da nisan kwana da albarka dan Allah malam me ya hukuncin yawmul qur'an a musulunci menene hukuncin yawmul qur'an a musulunci to wannan tambaya ana yawan yin shi na'am eh da ya kama da ziyara jiya billahi lazi gani na a gare shi so dai muka je gabarista shan shi ne sheda tun da ya fara sarautar shi wallahi ban taba zuwa wajen shi ba sai so daya kuma barista sheda ne ya san abin da ya kai mu harka ne na masallacin malam bako aka kira mu aka yi mana tambayoyi shikenan amma lokacin shi ne farkon da na fara ganin hakimi a duniya daga lokacin sai kuma zuwan da ya jiya ina fatan gani kaga na faɗi wannan magana kuma jiya hakimi yayi wata magana ya ce wannan karatu da muke yana ji to saboda kana mai da tawakkalin da hakimi yana ji billahi allazi la ilaha illa huwa ban taba ganin hakimi ba sai lokacin da naje fadan shi da ni da barista sannan kuma sai zuwan da yayi jiya an gani in har na taba zuwa wannan waje to hakimi yana ji magana na shin ya taba ganin Yahya Asalafi a fadan shi balantana ne zuwan ce wai shi ya yi da ranar yi da dare ba abin da ya shafe ni in ya ga dama ya yi da rana ko ya yi da yamma ko ya yi da dare ko ya yi koyaushe ne yi wannan bai shafe ni ba ko da asuba zai tafsiri ya yi an gane wannan ko ni ban taba zuwa na ce na hana wani mutum ya yi tafsiri ba ban taba ba amma duk da na san ɗaliban nan sun ƙware wajen ƙarya da propaganda da ƙage so wayannan daliban billahi allazi sharrinsu zai iya ruguza dutse wallahi dutse ka san dai karbin dutse to makirci wayannan dalibai ya kamata a ce yan bid'a ne ke yin haka wannan makirci ba makirci ba ne na dalibi da awa salafi balantana a ce mai hawa kan mambari ya gudu ba yanzu wanda wallazi tawalla kibrahu shine wani mai hawa kan mambari ya gudu ba ya je can ku ne ba kusan malam Yahaya ba ni na san shi na zauna a majalisin shi kai shekara ka nawa a majalisin malam Yahaya wai shi ne ke gaya musu wai shi mai inkarin shekarar shi nawa ya san ni da kyau cikin waje duk makirci na ya sani shekara na 30 da wani abu ina da'awa wane ne ya taba sani na da wani makirci da sauransu Allah shi kiyaye amin amin insha Allah a sai tambaya na gaba malam menene wilayatul faqih a mazhaban shi'a menene wilayatul faqih na yawa na farko an yi tambaya akan yawmul qur'an dan Allah malam da ya hukunci yawmul qur'an to yawmul qur'an din nan nace an dade ana tambaya akan shi to tambayar da nake so in yi masu yin yawmul qur'an sun daute shi a matsayin ibada ne in sun dauke shi a matsayin ibada ne suka ware mai lokaci na musamman da kuma yanayi na musamman da ake yin shi to yawmul qur'ani ya zama bid'a kamar yanda masu yin maulidi suka dauki maulidi cewa maulidi ibada ne suna yin shi ne don san manzon Allah sannan kuma an ware shi 12 ga watan Rabiul Awwal an gane wannan ko in dai masu yawmul qur'an suna yawmul qur'an da wannan sifa ne yawmul qur'an ya zama to bid'a shin wani wata ne ake yawmul qur'an ko wani rana ne ake yawmul qur'an wanda aka ware musamman da danyi da danshi kawai munasaban yin aure ne ko kuma lalle ne sai an same wannan suna yawmul qur'an inda ya zama to kamar yanda masu maulidi suka dauka lalle wannan maulidi sunan shi ne shi ma yawmul qur'an din nan lalle sai an same wannan suna to akwai matsala amma kawai in suna yi ne kawai irin yanda ake yin munasaba na aure ko abin da ya kama da wannan ba su dauke shi ibada ba ba su dauka akwai wani lada na musamman da aka ware mishi ba ba sa yin soyayya domin sa ba sa yin kiyayya domin sa an gane ku kaga masu maulidi suna soyayya domin sa suna kiyayya domin sa in kana maulidi suna kara san ka in baka yi suna kara kin ka to masu yawmul qur'an suna alwala'u wal bara'u domin wannan in mutum ya ki a kishi to in dai har akwai wa'annan sifofi yawmul qur'an ya zama to bid'a tunda dai al'amari ne wanda ya faru sabo ya kamata ɗaliban ilimi a kalli wannan yawmul qur'an da idan basira a yi mana bayani cikakke a kan shi sai na biyu malam menene wilayatul faqih a mazhaban shi'a a wilayatul faqih a mazhaban shi'a wata bid'a ce wanda aka kirkiro a wannan zamani namu babu wannan wilayatul faqih a cikin mazhaban shi'a asali ɗin shi'a ba santa ba an kirkiro ta ne a Iran kuma wanda ya kirkiro ta shine ayatullah ruhullah al-Khomeini ayatullah al-Khomeini shi ya kirkiro ta 1959 kuma ya aiwatar da ita 1979 lokacin da ya yi revolution a Iran me take nufi wato a ka'idar shi'a ba a yin jihadi sai mahdi ya bayyana da sallar juma'a da jihadi ba dole bane ga dan shi'a sai mahdi ya bayyana a lokacin da mahdi ya bayyana shine sallar juma'a ya hau kan dan shi'a yanzu kuna iya zuwa kuna sallar juma'a ga dan shi'a yana zaune yana kallon ka in kai magana ya ce ai to ai mahdi bai bayyana ba in mahdi ya bayyana shine juma'a ya hau kan mu to sannan jihadi baya hau kan dan shi'a sai mahdi ya bayyana wannan shine hakikanin abin da yake rubuce a cikin littafin aqidan su irin su usulul kafi da abin da ya kama da wannan to amma a lokacin da Khomeini ya fara yin da'awa sai Khomeini ya kirkiro wani abu ana kiran shi wilayatul faqih duk a cikin ayatullahi na duniya babu wanda suka yarda da shi sai shi kadai menene wilayatul faqih shine cewa tunda an ce ba a yin jihadi sai mahdi ya bayyana to kuma gashi mahdi bai bayyana ba to bai kamata malaman fiqh su yi shiru ba ya kamata malaman fiqh su zo su ringa sharan fage suna kokarin bude kofa ga mahdi in kafin ya bayyana a dan masa sharan fage ya zamanto a samu wani babban malamin fiqh ya zo ya kafa daula in ya kafa daula sai yayi amfani da wannan daula yana sharan fage ga imamul mahdi to akan haka ayatullah ya rubuta wani littafi mai suna al-hukumatul islamiyya a cikin wannan littafi yayi bayanin wilayatul faqih cewa tunda mahdi bai bayyana ba to shi a matsayin shi na faqih malamin fiqh zai yi sharan fage ga mahdi zai ci gaba da yin gyare-gyare zai ci gaba da yin wasu irin jihadi har ya zamanto ya kafa daula don ya bude wa mahdi kofa to a lokacin da ya dauko wannan bayani malaman shi'a na zamanin sa sun ja da shi kuma har yanzu malaman shi'a da yawa ba su yarda da wannan ba suna ganin bude wannan kofa kamar hana mahdi bayyana ne ba so da mahdi baya bayyana sai in banna ya yawaita in sabon Allah ya yawaita cikin al'umma a lokacin ne mahdi ke bayyana dan ya kawo gyara to idan ko wannan malamin fiqhu yazo yana ta kokarin kawo gyara in mahdi ba zai bayyana ba sai mahdi ya cigaba da boyewa ina ba sa gane imamu mahdi zai cigaba da boyewa ne saboda har yanzu duniya bata lalace ba an ce mahdi zai bayyana ne lokacin da duniya ta lalace a lokacin manya-manyan malamai hatta malaman ayatullah din sun nuna cewa abin da yayi ba daidai bane wannan bid'a ne to wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya ake kiran wato shi'a ta ayatullah khomeiniya saboda ya kirkiro wasu abubuwa daga cikin akwai wilayatul faqih wanda baya tare da sauran malaman shi'a in ga duba akwai yan shi'a a Iraki yan shi'a nan na Iraki mafi yawan su manya-manyan malaman akwai ayatullah sistani ayatullah sistani shine babban ayatullah na duniya gaba daya a lokacin sa babu wani ayatullah mai darajar sa amma shi din nan ba shi da ra'ayin wilayatul faqih sannan za ku ga akwai ainihin malaman shi'a kamar wanda ya rasu Hamza Lawan zaka shi irin wannan gwagwarmaya a fito ana zanga-zanga a ce ana neman daula shi abin da ya yarda da shi a tsaya a karantar da mutane shi'a kawai a tsaya a karantar da tsuran shi'a ba wai a tsaya a yi ta faɗa da gwamnati a ce ana so a kafa daula ba yin wannan bai yiwuwa sai mahdi ya zo ina ba ka gane shi yasa an daɗe ana samun saɓani tsakanin ɓangarori guda biyu to shi wannan yana ganin shi wannan marigayin yana ganin kamar wayancan ƴan daba ne sun kirkiro wasu abubuwa sun kawo cikin mazhabin shi'a wanda babu gita ina ba san gane wannan to saboda haka wannan wilayatul faqih wato bid'a ne a cikin manhajin shi'a imamiyya al-ithnai ashariyya al-ja'fariyya ina ba san gane wannan to yanzu aikin wilayatul faqih shine ya cigaba da yin jihadi ya bude garuruwa kafin mahdi ya zo kuma wasu garuruwa za a bude kuna tunanin garuruwan America ne da garuruwan Ingila da garuruwan Isra'ila ba a taba samun sanda shi'a da kanta ta kai makafirai hari ba babu shi'a tarihi sai dai in kafirai sun kai mata hari ta kare kanta kamar yanzu yakin da ake yi ta kai hari ga America ne da Isra'ila ko tana kare kanta tana kare kanta ne an gane wannan ko ita bata zo ta kai ma Isra'ila hari ba a ta yi ne don kare kanta kuma ta nemi taimakon kasashe wanda kasashen nan wato sun ba ta technology kuma sannan sun ba ta karfin soja sun ba ta makamai wanda da wannan technology da wannan makaman take yin yaki yanzu yakin da ake tsakanin America da Isra'ila wato a fakaice ana yaki ne tsakanin Iran da Russia da China da Korea an gane ita America tana shan wahala na wannan yaki ita ma Isra'ila tana shan wahala daga baya America ta gano Iran tana amfani da technology ne nawa na China da Russia sannan China ta fito ta ce yanzu za ta ma shiga yakin baro-baro don kada a zo a ganta a cikin yaki a ce kaza ina ba san gane wannan to idan kun fahimce ni da kyau wato ku fahimci cewa wato wilayatul faqih wato kofa ne aka bude na yin jihadi irin jihadin shi'a menene jihadin shi'a shine siyakiwa siyaki ahlus sunna ɗan uwansu ba a siyaki ahlus sunna kai afwan to kaga tsakanin shi'a da ahlus sunna akwai bambanci mai tsanani bambanci ba na wasa bane an gane ko ba zai taɓa yiwuwa ba a samu haɗin kai tsakanin sunna da shi'a ga duk mutumin da ya san bambancin aƙidun guda biyu idan ka ji mutum na kira a zo a haɗa kai tsakanin ɓangarorin guda biyu tsakani da Allah bai san aƙidan shi'a da kyau ba balantana ya san na sunna inda ya san aƙidan shi'a da kyau ya san na sunna ya san aƙidu ne guda biyu wanda suka yi hannun riga kamar wani malami Muhibbuddin Al-Khatib ya rubuta lissafin al-hududul ariza bayyana shi'a wa sunna akwai parallel tsakanin sunna da shi'a ba su taba haduwa haka ba, kullum haka suke. An gano wannan ko? Mai kudud al-abida ya yi kokari ya kawo bambance-bambancen da ba zai taba yiwuwa shi'a su haɗu da sunna ba. Idan ka ji wannan cewa a haɗa a manta da bambanci tsakanin sunna da shi'a, tsakani da Allah jahili ne wanda bai san bambancin ba. Akwai ɗaya daga cikin 'yan shi'a, Ni'matullahi al-Jazairi, da ya ce ba mu haɗu da ahlus sunna ba wajen Ubangiji, haka nan wajen manzo, haka nan wajen sahabbai, haka nan wajen littafi. Duk mutumin da yake Ubangijin shi shine Ubangijin ahlus sunna, Ubangijin sahabbai. Duk mutumin da yake Qur'aninsa irin Qur'anin sahabbai ne, annabinsa annabin sahabbai, ya ce to sun yi baran-baran da shi, addininsu daban nashi daban. In ji Ni'matullahi al-Jazairi a cikin littafinsa Al-Anwar an-Nu'maniyya, kwana shi da kanshi ya faɗa ya ce ba su da bambanci. Sannan Abu Lu'lu Asa al-Majusi ba majuse ne mai bautan wuta ya kashe Umar, amma suna yin biki har tashin kiyama, suna yin biki suna murna kuma suna cewa Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi, Allah ya shigar da shi aljanna. Mai bautan wuta ya kashe ainihin sahabin annabi, an ce Allah ya shigar da shi aljanna kuma. Sannan ana kira shi Baba Shuja'uddin. Sannan an ce kare na ainihin Netanyahu ya fi Abubakar da Umar, karen Netanyahu ya fi Abubakar da Umar. To wannan addini kuna ganin zai yiwu a samu haɗin kai tsakanin ɓangarori guda biyu? Ba zai yiwu ba. Ina fasan gane wannan. Saboda wilayatul faqih din nan zance na gaskiya an kafa shi ne saboda su faɗaɗa ainihin aƙidansu, kuma za su faɗaɗa aƙidansu ne wajen yaƙan ahlus sunna. Ku fahimci wannan ai? Idan suka yi ƙarfi a gabar ta tsakiya zai zama to ba mai iya ca da su, sai su ta mamaye garuruwa yadda suka ga dama da sauransu haka nan. Saboda haka wannan a takaice shi ne ma'anar wilayatul faqih. Shi ne kisa, shin duk wanda yake yaƙi da Amerika mujahidi ne? Wai shin duk wanda yake yaƙi da Amerika za a kira shi mujahidi? Ya zama to alaman gane bai jihadi yaƙi da Amerika. To wannan shi ne tunanin da yawa daga cikin 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya in sun ga wani mutum na yaƙan Amerika ya ɗaga tuta, to suna ganin mujahidi ne, za su iya ba da ransu don kariya a gare shi. Lokacin da aka yi yaƙin tekun fasha tsakanin Saddam Hussein da kuma ainihin Larabawa, lokacin da Saddam Hussein ya mamaye Kuwait, a lokacin nan Larabawa suka ga ba za su iya yaƙi da shi ba, ya fi ƙarfinsu. Saboda lokacin duk gabas ta tsakiya ba mai ƙarfin Saddam Hussein har Iran a lokacin nan. Akwai wani yaƙi da aka yi da Iran da ainihin Iraki, sai da Ayatollah Khomeini ya sanar cewa sun tsagaita wuta, an daina yaƙin. Saboda yadda Saddam ya ta kashe mutanen Iran. Akwai sanda ma ya sa wa mutanen Iran wani makami mai guba, ana ta mutuwa. Lokacin da ake wannan yaƙi, malaman duniya, malamai daga nan Afirka da malaman duniya sun yi ƙoƙarin sasantawa tsakanin Ayatollah da Saddam Hussein. A lokacin nan Ayatollah ya ce bai yadda ba, ya ce shi yana yaƙi ne da Yahudawa, ba wai yana yaƙi da Balarabe ba ne ko Musulmi. Aka buga. Lokacin daga cikin wakilan da suka je don neman sulhu akwai Malam Bahaushe, ya ce bai taɓa ganin mai taurin kai kamar wannan malamin ba. Anyi a yi haƙuri a tsagaita wuta, abu ya gagara. Yanzu dai za a ci gaba da yaƙi. To da aka ci gaba da yaƙi, sai da ya kai matakin Iraki ta kusan cin Iran da yaƙi, har ta sanya ma Iran makami mai guba da mata da ƙananan yara da waye ana ta mutuwa. Nan take Ayatollah Khomeini ya ce an yi tsaron da daga wannan yaƙi. To a wannan yaƙi na fasha, a lokacin nan Saddam Hussein shi ne wanda ya fi ƙarfi. To amma a halin da a lokacin da Saddam yake yaƙi da Amerika ɗin da ya mamaye Kuwait, da Saddam ya ga cewa lallai za a ci nasara a kan shi, sai ya ɗaga tutar jihadi. To 'yan Najeriya kuma ai ba su da wani mujahidi sai Saddam. To ko'ina ai ba mai cin mutuncin Amerika, mai maganin Amerika sai Saddam. A lokacin ba ya mamaye Kuwait ne ba, yana so ya mamaye sauran ƙasashen Larabawa. Larabawa su Saudiya, su Kuwait, su Oman suka ga ba za su iya yaƙi da mutumin nan ba. to yanzu ya za su yi sai suka nemi taimakon malamai fatawa shin ya halarta a nemi taimakon wanda ba musulmi ba yanzu ya taimaka musu fitar da Saddam Hussein malamai suka ce ya halarta malamai suka bada fatawa ya halarta a nemi taimakon a America da Ingila da kawayenta su taimaka wajen fitar da ainihin Saddam in an fitar da Saddam ya so daga baya sai turawan su fita wato za a dauke su based on contract a biya su a lokacin nan turawa suka zo suka hadu da ainihin wato larabawa aka yaki Saddam to a lokacin da ake yakin Saddam a matakin shi na farko bai dauki yakin a matsayin jihadi ba amma da yaga zai yi kasa sai fara hayya alal jihad shi yanzu za mu yaki Yahudawa da America da farandanta za mu yake su mu kafa kaza yanda yake tayi wallahi dole ma ka ce wannan mujahidi kuma shi din nan ba shi da alaka da jihadi ta kusa ko ta nesa a lokacin sai ga iyaye kananan yara jarirai in an haife su sai a sa musu suna Saddam yanzu kila ko wani Saddam din anan ba masallaci duk da ga an sa mai suna Saddam wai irin bajinta ne ga wani mujahidi mai yaki da America eh tabbas America azzalumai ne tabbas America suna zalunta kasashe masu tasowa amma za a ce duk mutumin da yake yaki da su shine mujahidi to haka ne kuwa wani shedan zai zo yana yaki da America a bishi a halaka dole ne mutum na yaki da America a kalle shi wane ne shi menene aqidan shi menene manhajin shi shin yana da manufa mai kyau ga al'umma ko ba shi da shi ba wai kawai yanda ɗan Najeriya ke yi ba kawai alaman gane mujahidi fada da America babu ruwanmu da kawai menene ma ya kawo fada kun gane wannan ko yanzu kaga akwai Korea ba ta san America kuma a koda yaushe za ta iya yaki da America ta koda kowane lokaci amma wannan Korea din ita in ta yaki America za mu ce ita ma mujahida ce China da Russia ba sa san America idan America ta yi gabas suna yamma to za mu dauka cewa su ma da China da Russia su ma mujahidai ne a'a to ya kamata mu 'yan Najeriya idan mun ga ana yaki da America tabbas America azzaluma ce America kafira ce amma in mun ga ana yaki da su ba kowane yaki bane kowa za mu tsunduma kanmu mu yi bincike me ya sababin yakin sannan da wa America ke yaki yanda America take azzaluma su ma wanda ake yakan azzalumai ne ko ba azzalumai bane yanda America take kafira shi su ma wanda ake yakan su kafirai ne ko ba kafirai bane menene aqidar masu yakan America to dan Najeriya baya bincike shi mu da can muna kyaman kasar Iran to amma tun da ne yanzu tana yakan America alhamdulillah mu yanzu ta zama na kirki ina fatan gane wannan to wannan ba karamin kuskure bane ya kamata mu zama mun san siyasar duniya an gane wannan ko akwai wasu mutane jama'a na ga wani ya daga wani littafin malaba hukumi where I stand wannan littafin where I stand din nan malaba hukumi yana yaban wato jihadin da Ayatollah Khomeini yayi yanda Ayatollah yayi kafa daula to abinda yana so ya nuna mana kenan halaccin hada kai da Shi'a wajen yin harkan addini sai wannan malamin yace ga malabo goma duk da cewa shi malam ma baya san Shi'a amma ga shi ya yabi Ayatollah Khomeini to abinda yasa malam ya yabi Ayatollah Khomeini a wancan lokacin malam ya dauki Ayatollah Khomeini mai sassaucin Shi'a to da Ayatollah Khomeini a lokacin yayi wani propaganda a wanda ahlus sunna ba su gane ba cewa ahlus sunna mu manta da bambance-bambancen da ke tsakanin mu dukan mu gaba daya muna karanta Qur'ani dukan mu mun yarda da hadisin manzon Allah dukan mu mun yarda da musulunci dukan mu alƙiblar mu kaza dan abin da ya raba mu dan kadan ne mu manta da bambanci mu zo mu yaki America to a lokacin sai dukan musulmin duniya suka dauka Shi'a wannan Shi'a ne mai sassauci akwai masu cewa Shi'a Ayatollah ba Shi'a ne na zagin sahabbai ba Shi'a shi na da sauki ina fatan gane wannan to malaba hukumi ya yabe shi ne wato ba tare da wato ba ma shi ba akwai ire-iren su da yawa akwai Shekul Azhar Shaltut babban malami ne ya ce ana iya sanya mazhaban Shi'a daga cikin mazahibul arba'a ta zama to ya zama muna da mazhaba guda biyar kenan kuma yace ya halarta a bauta ma Allah da mazhaban Shi'a Shi'a ce bambanci ba da Shi'a wani abu ne dan kadan suraka in kaga dama kai mazhaban sunna in kaga dama kai mazhaban sunna ko kai Shi'a duk dai ne amma daga baya akwai malaman da suka ba ayatullahi Khomeini goyen baya sosai akwai Dr. Yusuf Al-Qardawi akwai Sayyid Hawa mai littafin Jundullah akwai wasu malamai da suka rubuce suna kira zuwa ga abin da ake kira taru takrir wato a samu kusanci tsakanin sunna da Shi'a dai daga ba to daga baya sai wani daga cikin su yazo ya ga wani littafi wanda daga cikin malaman Shi'a suka rubuta malaman Shi'a da ke cewa a manta da bambanci dan bambanci tsakanin mu kadan ne ya rubuta cewa Umar yana da wani ciwo ciwon nan da yake da shi a wajen zakarinsa ba abin da ke warkar da shi sai yayi duwatsi shine aka dauki wannan littafi aka kawo mu wannan malami yaga lalle malamin sunna ya gani shi da ba yana goyen bayan a hada kai sannan daga bayan sai fara bibiyan littafin wannan malamin sai ga malamin ashe duk rubuce-rubucen shi yana cike ne da kafirta Abubakar da Umar da Usman da kuma faɗin kalmomi na jafai a gare su to shi yasa daga baya kamar Sayyidu Hawa ya wani littafi kai la namdi bahidan kada mu tafi da zika yanzu mun gano Shi'a aqida ce mai cike da guba ai hankali da ita kware daga ce suna da wannan siyasar to wanda bai san wannan siyasar ba sai ya ce maka a manta da bambanci a hada kai to malamin gumi wallahi da ya san aqidan Shi'a da Khomeini da ya san shi Khomeini irin Shi'an shi irin asalin na Shi'an ne wallahi sallahi ba zai ce ba zai yabi wannan abin da yayi ba so dalili kuwa akwai audio na malam yana yawo yanzu malam ya ce ba a hadin kai sai aqida ta hadu ko malam ya ce duk mutumin da yake tunanin za a samu hadin kai alhali ana da bambancin aqida da fahimta to yaudaran kai ne wannan kaga magana shi ta yi daidai da tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin kansa a hade yake amma zukatansu daban-daban ne to mutanen da ke rabewa da malam sai malam ya yabi Khomeini to ga dalilin da yasa ya yabi Khomeini akwai abubuwan da malam ke fada wani lokaci shi ya dauka haka abin yake a matsayin shi na mutum zai iya yin kuskure yanzu farko mutuwar izala lokacin da Shi'a ta fara bayyana da awan zarzaki mutane suna cewa zarzaki dan Shi'a ne wasu na cewa a dan Muslim Brothers dai kishin addini ne za a kafa daula ne kaza ana ta rikici daga cikin izala a lokacin akwai dan gungu yana raye bai mutu yanzu shine shugaban yan Qur'aniyun dan gungu da shi da Abbas Isa lawyer su ne mutanen da suka fito fili suka ce fa Shi'a ta shigo Najeriya ai hankali haka suke dauko littafin Shi'a a duba shafi kaza babi kaza ayatullahi kuma dan Shi'a ne jama'a ku yi hankali da da'awan Muslim Brothers da'awa ce ta Shi'a ana so ne a yi amfani da kafa daular musulunci cewa ana a yaƙi azzalumi ƙarƙashin nan sai a shigo muku da guba to ina ganin daga cikin malaman da suka ce babu Shi'a a Najeriya akwai malamin gumi malamin gumi ya ce babu Shi'a a Najeriya kai ce ba Shi'a ma a Afirka a lokacin dan gungu da Abbas Isa lawyer sun kawo hujjoji da dalilai cewa akwai Shi'a to yanzu anan da malam da zuwa yake da gaskiya suke da gaskiya malam na iya faɗin magana gurgurdan abin da ya fahimta daga baya kuma kaga ya kuskure su ɗaliban shi ne amma sun binciko abin da shi bai bincika ba sai ce in an tambaye aka maka lawai akwai Shi'a sai ce gaba ɗaya duk Najeriya ba Shi'a kai duk Afirka ma ba Shi'a an gane wannan ko to daga baya sai gashi yanzu waɗannan wanda aka ce musu ƴan Shi'a suka ce a'a yanzu suna fitowa su ce mu ƴan Shi'a ne cewa suna fitowa ba sa ɓoye komai su daga maganar haɗin kai a yi tunani mai zurfi don mutane sun riga sun ruɗe yanzu abin da ya ruɗar da su ana yaƙi da Yahudawa kada mu zo mu yi haɗin kan da nan gaba sai mun yi kuka da idonmu kun gane wannan ko irin yadda America take kafa sansani a garuruwa ba yanda America ke kafa sansani a garuruwa ga sansani da yawa a garuruwan Larabawa haka nan Iran tana da militias a garuruwa Hezbollah ita ta kafa ta, Houthis ita ta kafa, Northern Alliance ita ta kafa su, kuma yakin gaba ɗaya da daga gani yanzu kasar Yemen kafirai ne ko musulmai ne, yanzu ɗan Houthis suna faɗa da America ne da Isra'ila ko suna faɗa da musulmi masu sallah, to yanzu wannan jihadi ne, yanzu Hezbollah na Lebanon shi mutanen Lebanon kafirai ne ko musulmai ne, yanzu zuwan Lebanon zuwan Hezbollah a wajen tana yaki da musulmi ne ko kafirai, kuma yanzu wannan ai ta saboda haka akwai garuruwa da dama da dama, lokacin da aka yi yakin Afghanistan, lokacin da America ke so ta fitar da ta ainihin ta rusa daular Afghanistan, su wane ne suka taimaki America wajen rusa daular Afghanistan? Iran tare da militia su Northern Alliance, in ba na manta ba, yan Northern Alliance yan Shia ne, kuma Iran ta ba su makamai da sauransu, an gano wannan ko? To idan muka yi kuskure muka ba Iran haɗin kai da ganin wai tana nuna mana zahirin siyasa, tun mutumin da yake ganin kare ya fi Abubakar da Umar ba na tsammanin kai din kai alade ma ya fi ka kai, in dai kare ya fi Abubakar da Umar, karan Sharon ya fi Abubakar da Umar, to ba na tunanin kai akwai wani daraja misalin zarra da kake tare da shi, ina fatan gane wannan. An tambayi ɗaya daga cikinsu cewa menene mawkifin ƴan Shi'a Ja'fariya dangane da Ahlus Sunna, yace zance na gaskiya a zahiri Ahlus Sunna musulmi ne, amma a zuciya sun san Ahlus Sunna kafirai ne, ce malaman Shi'a sun yi ijma'i gaba daya Ahlus Sunna najasa ne kafirai ne jinin su ya halatta, an gane kenan a zahiri kenan min babu taqiya za su iya nuna muku Ahlus Sunna musulmi ne, to amma nan gaba idan suka yi karfi za su bi ku daya bayan daya, Allah shi kiyaye. To ci gaba da ainihin bayanin da muke yi jiya, walaƙar atayna Ibrahim rushdahu, cewa hakika mun ba Ibrahim shiryansa bin qabl tun kafin ya zama manzo, wa kunna bihi alimin, ko mun kasance muna sane da abubuwan da yake gudanarwa, iz qala li abihi wa qaumi, lokacin da ya ce wa babansa da mutanensa, ya ce wa babansa da mutanensa, shin wane ne mahaifin annabi Ibrahim, menene sunan shi? A wata aya sai Allah ya ce wa yuqala ibrahimu li abihi azara atattakhizu asnaman aliha, lokacin da Ibrahim ya ce wa baban shi azara, shin zaka liki gumaka su zama to alloli? To jumhur sun karanta da fataha azara, sun dauke shi a matsayin alab din shi, azara sunan yanka ne, alamun ne a ajami, alam ne na ajamawa, layan sarif baya sarrafuwa, ba kuwa badalun min qaulihi li abihi, shi wannan kaman badal ne ga cewan shi ga baban shi, in qala li ayyan ko in qala li abihi wai abihi azara, wa in qala ibrahimu li abihi azara, kaga azara ne ya zama badal na abihi, ko kuma ya zama aqafu bayani, lokacin da ya ce wa babansa, muna son ƙarin bayani wane ne babansa azara, an gane wannan shine yafi dacewa, sannan akwai masu daukar shi a matsayin na'at ne, sifa ne shi, lokacin da ya ce wa babansa wanda yake da sifan azara, wato na'at ne wanda baya sarrafuwa kamar ahmar da aswad, amma wanda yake raye cewa an mai nasaba ne saboda shi maf'ulun bihi ne, saboda wai atattakhizu asnaman wai takdiruhu ya abati atattakhizu azara asnaman aliha atattakhizu azara, shin zaka rike azara ya zaman to gunki abun bauta? To wannan magana kuskure ne, ko a cikin ainihin jerin gwanan ainihin tarkibi na jumla akwai matsala, an gane wannan ko? To a lokacin da Ibrahim ya ce wa babansa azara, wato suka ce abin da ake nufi da azara, wato shi azara din nan wato wai sunan gunki ne shi, azara gunki ne shi, shi baban Ibrahim sunan shi tara, tarahu sunan shi tara, mahaifiyarsa sunanta masani, matar shi sunanta saratu, mahaifiyar Isma'il sunanta hajara, ita kwarkwara ce ta ainihin annabi Ibrahim alayhi salam, haka nan da yawa daga cikin malaman nasaba malaman tarihi sun ce Ibrahim baban shi ba sunan shi Azara ba sunan shi Tara Mujahid daga cikin salaf da Imam Suddi sun ce Azara sunan gunki ne shi Azara sunan gunki ne an gane ku sai aka ce wato kaman shi mahaifin shine mai kulawa da gumaka to tunda shine shugaban masu kulawa da gumaka sai aka same sunan gumakan sai sunan gumakan yayin rinjaye a gare shi saboda yana hidima ga gumaka to wannan shine wasu malamai suka faɗa wallahi a'lam amma ibnu jarir al-tabari ibnu jarir al-tabari da wasu malamai sun ce wannan kalmar azara zagi ne kuma aibantawa ne da yaran su ma'anar shi wato muwaj karkatacce wa in qala ibrahimu li abihi azara a lokacin da ibrahim yace wa babansa karkatacce baban shi da ya karkace amma wannan magana ya zo ba tare da isnadi ba duk maganar da ya zo ba tare da isnadi ba ba a dogaro da shi an gane wannan ku sannan ba a samu ɗaya daga cikin malaman hadisi ko malaman tarihi masu aiki da isnadi sun dogara da shi ba an gane wannan kalma ita ce mafi munin kalma wanda Ibrahim ya gaya wa babansa da ya inganta ya kira babansa muwaj karkatacce an gane ku to amma Ibnu Jarir al-Tabari ya ce wa sawab an nasma abihi azara abinda yake daidai sunan baban shi azara ne an gane summa awrada ala nafsihi qawlan nasabi sannan sai gangaro wa kanshi da maganganu na malaman nasaba cewa an nasma hu tara cewa sunan shi tara sannan sai ya bada amsa akan wannan cewa zai iya yuwa ya zamanto baban annabi Ibrahim yana da sunaye guda biyu ila sunayen shi guda biyu ne kamar yadda zaka da yawa daga cikin mutane suna da sunaye guda biyu ko fiye da biyu ko ya kasance ɗaya daga cikin suna ɗaya kuma laƙabi ɗaya sunan shi ɗaya menene laƙabi to shine al-Imam Ibn Kathir yake cewa wa hadha allazi qala hu jayyidun qawi wannan magana da Imam Tabari ya faɗa magana ne mai kyau kuma mai ƙarfi cewa zai iya yuwa ɗaya daga ciki sunan shi ne ɗaya kuma laƙabinsa ila ce azara sunansa ko kuma ya zama kuma shi wancan tara ya zama to laƙabinsa ko tara ya zama sunansa azara ya zama laƙabinsa a ya zo cikin sahih bukhari an gane ku cewa annabi yana cewa yulqa ibrahim yalqa ibrahim abahu azara yalqa ibrahim abahu bi azara yawmul qiyama annabi ibrahim zai gamu da baban shi mai suna azara ranar tashin kiyama fa yaqulu lahu azar sai baban shi azara ya ce masa ya gudayya ya kai dana al yawma la a'asika yau ba zan saba maka ba kai ka buga in daina bautan gunki in daina jagorancin gunki da shirka na kiyarda to yau na dawo na gane gaskiya a yau sai gane gaskiya ranar tashin kiyama ranar da gane gaskiya ba zai yi amfani ba sai annabi Ibrahim ya ce masa annabi Ibrahim ya ce wa babansa sai annabi Ibrahim alayhi salam ya ce masa shi mahaifin nasa ay rab alam ta'iduni annaka la tughzini yawm al-qiyama yawm yub'athun ya ubangiji ashe ba ka mun alƙawari ba cewa ba za ka kunyata ni ba ranar tashin kiyama inji annabi Ibrahim ba ka mun alƙawari ba za ka kunyata ni ba ranar tashin kiyama wa ayu khizin akza min abi al-ab'ad wani kaskanci ya bi kaman kaskancin da babana ya yi wanda yake mafi nisantar rahama tunda ka ce ba za ka kunyata ni ba ya Allah ai babu kaskanci kaman a ce babana ya shiga cikin wannan azaba wani kaskanci wani kunyata ya bi ainihin kunyatan babana wanda ya fi nisantar rahama sai ya ce mai ya Ibrahim unzur ma wara'ak sai ya ce ya kai Ibrahim duba abin da ke bayanka fa iza huwa bi zikhin sai gashi da wani kura mutalatta kula kura wanda yake ya cuta ne da najasa sai gashi da kura wanda yake kuran nan ya cuta ne da najasa fayu kazu bi qawaimihi fayulqa fi nan sai a kama kafafun wannan kura a jefa shi cikin wuta wato ma'ana wato sai aka mai da mahaifin domin kada hankalin annabi ibrahim ya tashi sai aka mai da mahaifin ya zama kan sura na kura da aka mai da shi sura na kura sai aka daga shi da kafafuwansa aka jefa shi a cikin wuta an gano wannan ko to kaga wannan ya nuna mana ya sunan baban shi kaga hadisi ya fito karar ya nuna baban shi sunan shi azara shin wannan azara din wato sunan baban shi ne na hakika ko kuma dan uwan baban shi ne akwai maganganu da yawa na malamai amma maganar da ya shahara maganganu ne guda biyu maganar farko azara wato baban annabi ibrahim ne na hakika shine asalin wanda ya haifa annabi ibrahim wannan shine ra'ayin jumhur na malamai mafi yawan malaman tafsiri wannan shine ra'ayinsu dalili akan wannan shine inda Allah ke cewa wa iz qala ibrahim li abihi azara gashi na farko lokacin da ibrahim ya ce wa babansa mai suna azara a tattakizu aznaman aliha shin zaka riki kuma ka su zama to abun bauta kaga Allah ya fito barobaro yayi bayani cewa babansa shine azara li abihi azara daga cikin wanda yake da wannan fahimta akwai muhammadu bin jarir at-tabari mai tafsirin tabari imamu tabari wannan shine fahimtarsa wannan shine fahimtar al-allama ibn kasir wannan shine fahimtar ibn hajar al-asqalani mai fatawul bari mai dalilin su suka ce asali ga kalma kalma na abu sun ce uba asalin shi al-abul haqiqi asalin an ce wani ubana ne ana nufin ubana haqiqa ba ubana majaz ba an gane wannan ko al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz asali ga magana shine a dauki magana akan haqiqa ba majaz ba ba a fitar da magana daga haqiqa zuwa majaz sai dai idan haqiqa ya gagara kuma ana fitar da shine bil karina ina fata gane wannan to ra'ayi na biyu suka ce azara dan uwan baban ne wato dan uwan baban ne ba wai shine baban shi na haqiqa ba cewa baban shi na haqiqa sunan shi tara sababin wannan magana sun ce kalman abu kalman uba a wajen larabawa sukan yi amfani da shi akan dan uwan uba sun kafa hujja da maganar Allah tabaraka wataala inda yake cewa na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa wa yaqub ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun an gane wannan ko zamu bauta ma ubangijinka wa ilaha abaika da ubangijin mahaifinka ubangijin iyayenka suwaye iyayenka ibrahima annabi ibrahim da ishaq da yaqub ilahan wahidan abun bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun mu muna masu mika wuya a gare shi an gane kaga duk da cewa annabi isma'il menene matsayin annabi isma'il a wajen ainihin abunan ambi ne ko na yaqub annabi isma'il wato shi dan uwan mahaifin yaqub ne shi ko annabi isma'il dan uwan mahaifi ne ga annabi yaqub amma kuma gashi an ce na abudu ilahaka wa ila abaika ibrahim wa ishaqa wa yaqub zamu bauta ma ubangijinka wato allolinka allolin iyayenka ibrahima da ishaqa da yaqub ilahan wahidan kaga anan an kira dan uwan uba da suna uba an gani daga cikin masu wannan fahimta akwai fakhruddin ar-razi fakhruddin ar-razi yana da wannan fahimta a cikin tafsirinsa da al-imam al-qurtubi sai dai imam al-qurtubi da ya ambaci wannan ya ambace shi ne kamar ihtimal zai iya daukan haka amma ba lalle ba ya zama haka an gani kenan shi imam al-qurtubi bai tabbatar ba to yanzu a cikin wayannan fahimta guda biyu wanda zamu dauka zamu dauki na farko saboda mafi yawan malaman tafsiri sun dauki cewa azara shine mahaifi na hakika ga annabi ibrahim alaihi salam kuma wannan shine ya dace da tsarin qur'ani don qur'ani ya kawo wa iz qala ibrahim li abihi azara an gani kuma sannan ba a samu wani dalili mai karfi da zai juyar da shi daga zahiri ba. Shin akwai wani dalili mai karfi da zai juyar da shi daga hakika ya koma majal? Babu. Tunda ba a samu ba. Masu cewa a juyar da shi daga hakika ya koma majal, mai dalilin su ba su da shi. Tunda ba su da shi, ashe azara kamar yadda hadisi ya kawo shine mahaifi na hakika gawa ga Annabi Ibrahim. Kamar yadda mun karanta gashi nan a cikin hadisi na Bukhari. Yalqa Ibrahimu abahu azara yawm al-qiyama fa yaqulu lahu azaru. Ibrahim yana gamuwa da mahaifinsa azara ranar al-qiyama, sai azara ya ce masa, da a ce yana da wani suna da manzo Allah ya gaya mana, sai manzo Allah ya ce sunan shi azara. Sai azara ya ce ya bunayya al-yawm la a'asik. Kuma a cikin Qur'ani Allah ya yawaita maimaita in tsala li abihi, babu inda aka juya aka samu karina in tsala li ammihi. Da a ce an ce li abihi da yawa, daga baya sai aka samu nassin da yake li ammihi, da shikenan ku fahimci wannan ko? Kuma ga hadisi ya nuna mana sunan baban azara, to sannan babu nassin da ya juyar da shi daga hakika zuwa majal. Ashe za mu tsaya akan hakika sai an samu nassin da ya fitar da shi, an gane wannan ko? Lokacin da ya ce wa babansa da mutanensa, ma hadhihi tamasilu lati antum laha atibun, menene waɗannan mutumai waɗanda kuke lizimtan su ba ku rabuwa da su? Insha Allah za mu ci gaba, an ce lokaci yayi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اقول باو الله da yazo jina yau yana neman addu'a dangane da wani project din da ya dauko. Akwai project din da ya dauko na koya ma yara computer dinki da kuma wannan solar din, yace yana son addu'a Allah ta'ala ya sanya mutanen da yake neman proposal a wajen su, su amshi wannan proposal, su sa masa hannu domin al'umma za su karu, domin za a yi musu wannan abin da ya kyauta. Allah ta'ala ya biya masa bukatun sa na alkhairi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.